Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kama tace kai tsaye a gidajen radio VOA Africa akan mita 102.5 sai radio amfani sarauniya Fara'a Nomad da Lord da kuma Niya kana masu na'uran computer a duk lokacin da suke son kama tashar to sai su daddangula voahausa.com. Masare assalamu alaikum barkamu da warhaka yanzu din ma Ladai Ibrahim Ayo ne tare da Safi Lashin Gumen da ma sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shiri a daidai wannan lokaci. A cikin wannan shirin za ku yi cewa majalisar dattijai ta ce ta samu ofishin sakataren gwamnatin tarayya da laifin zumbudan kuɗi akan aiki a sansanin yan gudun hijira, abinda ofishin sakataren ta ce a ba batun haka yake ba. Sai kuma yadda wasu 'yan Najeriya ke gunaguni akan yaƙi da cin hanci da rashawa da gwamnati ta ce tana yi, suka ce bangare guda kurun ake yi, abinda ministan shari'a Abubakar Malami ya ce a akwai sake. Akan wannan batu ne za ku kira mu domin ku bayyana ra'ayoyinku. Shin kuna ganin yaƙi da cin hanci da rashawa da ake yi yana bisa tsari ko kuma ya dace? Amma fa duk waɗannan sai kun ci cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. A yau Alhamis, shugaban ƙasar Siriya Bashar al-Assad ya ce za a yi wani abin tarihi na abin da ya bayyana kubutar da birnin Aleppo. A wani faifan bidiyo da ya sa a shafinsa na Twitter, Assad ya ce abin da ke faruwa a yau shi ne rubuta tarihi da duk wani ɗan Siriya yake yi. Ba yau aka fara rubutun ba, yau shekaru shida kenan da fara rubutun, lokacin da tashin hankali da yaƙi ya ɓarke a Siriya. Assad yana murnar ganin gwamnatinsa ta sake ƙwato birnin Aleppo a zaman wani babi na tarihi, kamar yadda haihuwar Annabi Isa alaihi salam da kuma rugujewar ƙungiyar tarayyar Soviet, kuma ya ce tarihi ya kafi kenan har abada. Wannan kalamai na Assad sun zo ne bayan da motocin agaji da manyan motoci suka fara kwashe mutanen da suka raunata da fararen hula daga yankin da ya rage kadai a hannun 'yan tawaye a birnin Aleppo, wanda yake a wani bangaren yarjejeniya da aka cimma na shirin tsagaita wuta ta kwanaki uku. Aikin kwashe fararen hular da ya samu katsalandan daga faɗanda ake. Dogon layin manyan motoci da motocin agaji suna fita daga yankin gabashin Aleppo zuwa bangaren da ke hannun gwamnati.
A yau Alhamis, shugabannin ƙungiyar tarayyar Turai za su haɗu a Brussels domin gudanar da taron koli biyo bayan ƙalubale da ƙungiyar mai membobi 28 ke fuskanta a shekarar nan, wanda ke jefa ayar tambaya akan mutunci da kuma makomar ƙungiyar. Cikin yan manyan matsaloli ko ƙalubalen da za a tattauna a kai a taron na yini ɗaya a Brussels shi ne ko za a ci gaba da ƙaƙabawa ƙasar Rasha takunkumi game da batun Ukraine da matsalar bakin haure a Turai, da kuma shawarar da Birtaniya ta yanke na fita daga ƙungiyar tarayyar Turan. An shirya cewa Prime Minister Britannia Theresa May za ta bar taron da wuri kafin sauran shugabanni 27 waɗanda daga baya za su haɗu don cin abinci su kuma tattauna kan fitar Birtaniya daga wannan ƙungiyar. Rashin gayyatar Theresa May zuwa liyafar da aka shirya shi ne alamar farko ta fito fili da ke nuna a zahiri cewa Birtaniya, wadda ke zama ƙasa ta biyu a tattalin arziki a nahiyar Turai, za ta raba gari da ƙungiyar. A wata sanarwa, mai magana Dawun May ya so ya nuna kamar ba wani komi game da wannan al'amari da wasu ke fassarawa da gwale shugaban ta Birtaniya. A kan Rasha kuwa babu wani abin bazata da ake tsammani. A farkon makon nan ne shugaban Jamus Angela Merkel da shugaban ƙasar Faransa François Hollande suka ce za su goyi bayan tsawaita takunkumin da aka kakabawa Rasha domin Ukraine. An yanke wannan shawarar ce duk da ƙarin matsin lamba daga wasu masu zuba hannun jari a fannin makamashi a Turai, ciki har da ita kanta Jamus da ke cewa tana ci gaba da wannan takunkumin.
To, labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin ya isa ƙasar Japan don tattaunawa ta kwanaki biyu da Prime Minister Shinzo Abe akan takaddama kan yanki, wanda ya hana ƙasashen biyu rattaba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya da ke kawo ƙarshe wadda aka fara tun lokacin yaƙin duniya na biyu. An tarbi Putin ne a wasu jerin gwanon motoci zuwa masaukinsa da ke birnin Nagoto, inda nan ne garin iyayen Abe, jim kaɗan bayan da jirginsa ya sauka da yammacin yau Alhamis. A jiya Laraba ne Prime Minister Abe ya faɗa wa manema labarai a birnin Tokyo cewa yana fatan za su zauna domin cimma yarjejeniya da Putin. Ana sa ran shugabannin biyu za su kammala tattaunawar ne a gobe Juma'a a babban birnin ƙasar Japan. A baya dai shugaba Abe ya yi fatan samun matsaya akan takaddamar da ake akan tsibirai huɗu da ke bakin tekun arewacin Japan, da aka fi sani da yankunan arewaci a Japan da kuma yammacin tsibirin Kurils a Russia. Sojojin tarayyar Soviet ne suka kwace tsibirin a shekara ta 1945 suka tilastawa ƴan ƙasar Japan 1017 ficewa daga tsibirin. Marigayi mahaifin Prime Minister ne yanzu ya yi ƙoƙarin sasantawa da Russia shekaru 30 da suka gabata amma haka bai cimma ruwa ba.
Shugaba Salwaki ya roƙi al'ummar Sudan ta kudu da su yafe masa akan kurakuran da ya yi musu a baya. Shugaban ya nemi gafarace a jiya Laraba a jawabinsa na ƙarshen shekara ga majalisar dokokin ƙasar. Ya kuma umarci rundunar sojojin gwamnatinsa da ta tsagaita wuta kuma ta samar da yanayin da zai ba al'ummar damar sasantawa da junansu. Ya ce shugaba Ki ya ce da zumman haɗin kan ƙasar da yafewa wa juna da kuma tattaunawa ina roƙonku al'ummar Sudan ta kudu ku yafe mani akan kurakuran da na tafka a baya. Ya ce wannan shine abinda ƙasar mu ke bukata don haka mu fara aiki yanzu nan. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. Bari mu fara takon da batun rahoton da Nasiru ya aiko mana akan rahoton da majalisar dattijai ce ta yi an yi a rinjizon kuɗi wajen aiki a sansanin 'yan gudun hijira da ofishin sakataren gwamnatin tarayyar Najeriya ya yi. Ga dai Nasiru din da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Majalisar Dattawan Najeriya ta ce akwai tsumbure a kuɗin da kwamitin tallafawa yankin Arewa maso gabas ƙarƙashin sakataren gwamnatin Najeriya ya kashe kan shahararren batun nan na nome ciyawa. Ofishin sakataren gwamnatin Najeriya dai Babicir David Lawal tun farko ya ce shaci faɗi ne batun shirin tallafawa yankin Arewa maso gabas ɗin da ofishinsa ke jagoranta ya nome ciyawa sansanin 'yan gudun hijira kan kuɗi naira miliyan 270. Jami'in shirin PINE a takaice wato Presidential Initiative for Northeast Alhaji Umar Gulani ya nuna mamakin waɗanda suka yayata labarin nome ciyawar da yawancin sansanonin 'yan gudun hijirar ma a makarantun firamare suke, don haka ba ma ciyawa ba zai aje gabatun nome ta. Umar Gulani ya ce kwamitin na aikin jin kai ya nome wata gagarumar ciyawar kogi ne da ake kira kacalla da kan hana gudanar ruwan kogi da kuma aikin su.
Har ka ban da rayan kan ciyawa sai ka ce gaskiya rashin fahimta ne. Wannan kacalla wata ciyawa ce da take tasowa ta girma a cikin kori da koguna, mutane ba za su samu aikin noma ba, ba a kama kifi. Muka yashe wannan ciyawa na kilomita 250, aka samu kadada wajen 200 da wani abu aka gyara. Kowane kadada an toni rijiya, an ba da injin ban ruwa wa manoma, aka ba su kwale-kwale wanda ake tukawa da karfi da hannu da kuma wanda inji take tukawa, saboda su dinga bin wannan ruwan inda suka ga da matsala su yi magana. Aka zo wani gari ana cewa Gagiya, wani magudanar ruwa ne da ya zo ya rabu kashi biyu. To idan ba a musu gate a nan ba, a wani lokacin da ruwa take yin yawa idan ta zo sai ta cinye garin, da za ku samu ku tambaye mutanen Gagiya, a tambaye mutanen Badi, a tambaye mutanen Guru, a tambaye mutanen Kabak, a tambaye mutanen Burwa, duk wayannan ƙauyuka ne suke kan hanyar nan da aka yi wannan aiki.
Da yake mika rahoto gaban majalisar dattawa, shugaban kwamitin 'yan gudun hijira Sanata Shehu Sani ya samu ofishin sakataren gwamnatin Najeriya da zumbula kuɗi a kwangilar.
Akwai kuɗaɗe da hamshaƙan masu kuɗin Najeriya suka bayar, akwai kuɗaɗe da ƙungiyoyi na ƙasan waje suka turo da wanda wannan kuɗi biliyoyi ne kawai, abin takaici waɗansu suna amfani da waɗannan abubuwa wurin azurta kansu. Wannan rahoto na farko ne, na biyu yana nan zuwa insha Allahu bai mun dahutu. Mun gayyace su sun ba mu rahoto akan abubuwan da suka yi. Shi kanshi ya turo wakili, wakili ya faɗi abubuwan da suka yi, ba wai dukan aikin da ake cewa sun yi wai ba su yi ba ne, amma a halin gaskiya abin da yake ciki shi ne mafi yawancin kuɗaɗen da aka kashi bai yi daidai da aiki da muka gani a ƙasa ba. In ka ce ka yi gina aji guda ɗaya, to eh ka gina, amma a nawa ka gina? Idan ya kasance wannan abu bai kamata ya wuce 10,000 ba, ka ce ka kashe 200,000 a ciki, to kaga ka kauce hanya. Ba mu gama binciken ba gaba ɗaya, wannan dai mun ba da rahoto na farko ne, za mu ƙara gayyatar su gaba ɗaya saboda rahoton abubuwan da aka turo mana yanzu suna da yawa.
Akwai 'yan gudun hijira miliyan 2.5 a Arewa maso gabas sakamakon ta'addanci na Boko Haram. Hukumar yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce yara 400,000 na buƙatar taimakon gaggawa na abinci a yankin Arewa maso gabas ɗin, yanda 75,000 a cikin su ka iya rasa ransu a kowane lokaci a 'yan watanni, matukar agajin bai samu ba. Nasura da Malika, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Lallan shugaba Adali ne sirrin zaman lafiya, in ya so ai zaman lafiya, in ya ke ko a tashi sama. Lallan shugaba Adali ne sirrin zaman lafiya.
To daga batun a rinjizo sai batun yaƙi da cin hanci da rashawa, wanda wasu 'yan Najeriya ke cewa wasu kawai ake wabita da kulli wajen yaƙi da cin hanci da rashawan. amma ministan shari'a kuma atuwan janar na Najeriya Abubakar Malami ya ce gwamnati na taba duk wanda ya samu ta samu da kuriciyar bira da kudin jama'a. Ga Mahmud Ibrahim kuri da karin bayani a cikin wannan rahoton.
Akwai jam'iyyar sojoji ne ko ko akwai ta alkalai ban sani ba, amma dai na san da cewa bai keɓantu ga jam'iyya ba, ya haɗa da matsaloli na siyasa, ya haɗa da matsaloli na abinda suka danganci judiciary, ya kuma haɗa har ila yau da ce haci ko ina yake ta huskar soja, ta huskar ainihin gwamnati da makamantansu ana huskarta.
Babban lauyan gwamnatin tarayyar Najeriya kenan ministan shari'a Abubakar Malami a yayin ziyarar aiki a Kano ke mayar da martani dangane da zargin cewa yakin da gwamnati ke yi da rashawa ya karkata ne kawai ga bangaren yan hamayya da sauran marasa uwa a gindin murhu. Dangane da kin mutunta umarnin kotunan tarayya guda biyu da kuma kotun tarayyar Afirka ta Yamma ECOWAS da ke haramta ci gaba da tsare mashawarcin tsohon shugaban Najeriya Goodluck Jonathan kana samba da suke kuwa, minista Abubakar Malami cewa yayi
a hukunce idan an shi a kotun kasa akwai haƙƙi na court of appeal, akwai haƙƙi na supreme court. Wane ne ya kai a supreme court wanda ba ya da kan shi ba?
Sai dai barista Tahir Muhammad Bello, wani lawyer mai zaman kansa a nan Kano, na cewa
abubuwan lura anan shine babu wanda zai dakatar da wannan order illa gwamnatin tarayya sun yi appeal zuwa court na sama cewa akan a dakatar da wannan order, to ba su yi appeal ba. Abu na biyu kuma sannan kotun tarayya ta kasashen Afirka da ta bada wannan umarni ko oda, ita ba za a iya ɗaukaka ƙara akan wannan oda ba illa kawai abin da ya rage ko gwamnatin tarayya kawai ta bi wannan doka, in ya so sai ta ɗaukaka ƙara akan odan da kotunan ƙasa suka bayar. In Supreme Court ta bada odan cewa su ci gaba da rike su ko kuma su a bar wancan dokan, sai su dawo su sake kama su.
Hakan dai yana zuwa ne a daidai lokacin da hukumar ɗan ma'aikatan Najeriya wato Code of Conduct Bureau ke cewa nan gaba kaɗan za ta binciki zargin mallakar kadarori fiye da kima a birnin Dubai da aka yi a kan babban hafsan mayakan Najeriya Janar Yusuf Brotai. A cewar hukumar, dama batun yaƙi da mayakan Boko Haram ne da janar ɗin ke yi ya sanya ta saurara wajen bincikar lamarin. To amma shugaban hukumar yaƙi da rashawa ta jihar Kano Muhi Magajiri Mungado ya ce mutane da yawa na yi wa dokokin yaƙi da rashawa gurguwar fahimta.
Wasu da kaje ka taɓa mutum ɗaya daga cikinsu sai su ce su duka ka taɓa. Ko lokacin da aka je aka yi maganar alƙalai kuma kuma kafin a yi maganar manya-manyan masu shari'a na kotunan Najeriya, mu a nan Kano ai akwai waɗanda muka gayyata waɗanda suka je binci ɓangaren shari'a. Har kotu aka kai mu kuma aka yi ta kai ruwa rana kafin ma wannan abin na Abuja ya faru. Sun za ka wasu abubuwa ne waɗanda rashin fahimta ce. An yadda kowane ɓangare yana da nasa cin gashin kan. Amma waɗannan dokoki na yaƙi da cin hanci da rashawa abinda ake kiran su wasu penal laws ne da suka zo su kawar da wata ɓarna, ana kiran su sui generis. To wannan ɓarna da zo ka ba za ta ware wani mutumi ta ce a wane dan yana ɓangaren yin shari'a shikenan shi zai je ya ci hanci da rashawa wannan doka ba ta masa aiki ba. Sannan duk mutumin da ya san ya yarda ya je ya ci amanar ofishinsa, ya ci amanar ƙasa, ya zalunci mutane, ya danna dukiyarsu, to bai kamata kana wannan gurin ba, bai kamata kuma ka wakilci wannan gurin ba. Saboda haka waɗanda suke hana ruwa gudu a ɓangaren shari'a su kawai jin hankali za mu yi musu cewa ya kamata su fahimta al'ummar nan dai ita ce komai. Dokokinmu suna da kyau, dokokinmu abin da ya rage kawai a implementin.
Comrade Muhi Magajiri Mungare kenan shugaban hukumar yaƙi da rashawa ta jihar Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.
To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kenan birnin Washington DC. Kafin mu bude muku layukan mu a shakata da wannan.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama, a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar 202 2055 2655.
To madalla mun samu kira na farko daga Kwara. Waye daga Kwara? Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wace magana?
Da kayan wuta kala kala na tsufa Kwara daga Kwara a Najeriya.
To kala kala kaji dai batun da muke
me me gaskiya dangane da abin da yake a yake hanci daga cewa to gaskiya ba mu ba mu gani a kasa ba.
A me yasa kace haka?
A to yanzu duk abin da ake yi ba wani abu wanda an kawasa yanzu gaskiya talaka idan yau mun sai hawo mota ta awa uku a Najeriya za ka ga ana cikin din kas. Jami'an tsaro suna ta cikin babu kwasawa. Ni da kaina Allah ya gwada ni inda DIOS ta an kashe mu wani driver batirin mota saboda rashin bada kuɗi. Kaga ba kaga wannan ba ba mu gani a ƙasa ba. Kuma idan ka ba so idan baka bada kuɗin ba kuma a tsare ka kuma ɓata maka lokaci dole na za ka bada kuɗi. Kaga gaskiya a wannan bangare kaga dole sai an gyara gaskiya ba mu gani a ƙasa ba.
To Allah ya sa mahukunta sun ji kala kala. Bari mu je Maiduguri kuma. Wane ne a Maiduguri?
Ni ne Mustafa ne daga Maiduguri.
To Mustafa, me ne ra'ayinka game da batun yakin ci hanci da rashawa? Kana ganin ana yin
nake son bada ra'ayi na ga mai girman shugaban kasa a gyara mana hanyar daga Maiduguri zuwa Mangono.
A'a, muna magana yaki da cin hanci da rashawa. Kana ganin ana kwatanta adalci wurin yaki da cin hanci da rashawa da gwamnatin tarayya ke yi? Magana da muke yi kenan.
Yaki da cin hanci da rashawa.
Muna ji. Muna magana ne akan shin wasu na guragunin cewa yaƙi da cin hanci da rashawa da gwamnatin tarayya ke yi. Hello, wace magana?
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
Wa alaikum assalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wace magana?
Sunana Alhaji Musa Garo,
mai rediyo da kure
da Kaduna, Najeriya.
To Alhaji Musa, ina hankalinka ya karkata game da wannan batu?
To gaskiya al'amari kagare kasar nan ne abin da nake lura da ita gaba ɗaya ma su kansu ba sa son su ba da goyon baya dangane da wannan cin hanci da rashawa. Domin da an ce ana tsayawa a bikin da abin ya kamata, to da yanzu ɗan ƙasa Najeriya da yanzu abubuwan ya riga ya tabbata da kan abubuwan da ake yi.
Amma Alhaji Musa, me yayi hujjanka na cewa haka? Me yayi hujjanka na cewa ƴan ƙasa ba su ba da goyon baya?
Wallahi inda ƴan ƙasa suna ba da goyon baya, ni kaina in fara daga kaina da nuna irin wannan cin hanci da rashawa abin da ake ba daidai ba ne. Amma yanzu haka mutum ya je gidan mai ya nuna cin hanci da rashawa, za ka je police station za ka nuna cin hanci da rashawa, duk inda ka sani za ka je ɗan ƙasa ya riga ya saba da wannan cin hanci da rashawa. To fatan da muke ya kamata su goyi bayan shugaba Muhammadu Buhari domin a gurin tare da tare. Amma gaskiya al'amari cin hanci da rashawa ya riga ya ka tutu a wayan ƴan Najeriya. Tashi na ji Alhaji Musa Garo, na gode.
To mun gode Alhaji Musa. Har yanzu je muna cikin Kaduna, waye a Kaduna?
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam, wace magana?
Goma mai wa'azi ne daga hayin gadan Fombegwa, Kaduna State.
To Goma, me ra'ayinka game da batun yaƙi da cin hanci da rashawa? Kana ganin ana adalci wurin wannan aikin ko kuwa akwai abin da ya kamata a gyara?
Amma kuma a duba talaka na cikin wahalar rashin abinci.
To mun gode Goma. Yanzu bari mu je Yobe. Waye a jihar Yobe? Waye a Yobe?
Alhaji Makinta yake magana daga Gujiba local government.
To Alhaji Makinta, me ra'ayinka game da wannan batun? Amma don Allah ka share duwanka, ka share. Ina zuwa Alhaji Makinta. Ka share duwanka, ka share duwanka.
Yaki da cin hanci.
Ka share duwanka.
An kashi.
Yawa. To waye da Kaduna?
Ibrahim Umar gane ne.
To Ibrahim Umar, me ra'ayinka game da wannan batun? Shin kana ganin gwamnati na bakin kokarin ta koko dai akwai abin da ya kamata gyara? Koko har da mutane ma?
Na bakin kokarin ta sai dai tana da masu zagon kasa ne.
To kaman suwa?
Akwai a cikin wanda suke tare da su, akwai kuma a cikin yan jam'iyyar adawa.
To su ya kamata kake ganin akwai abin da ya kamata a yi musu kenan?
Gaskiya ya kamata duk abin da gwamnati za ta yi, ita ma kanta farko ta za ta yi saboda Allah. Su kuma mabiya da sauran yan adawa su ma za duk abin da za su yi saboda Allah.
To mun gode Alhaji Ibrahim. Yanzu bari mu je Gombe. Waye a Gombe?
Haya da yawar da ke Jaurukuna.
To Yahaya, me ra'ayinka game da wannan batu? Kana ganin ana wannan yaƙi da cancanci kan tsari bisa adalci?
Gaskiya shugaban yana iya adalcin sa, gaskiya magana ko ainihin waɗanda suke cewa da shine akwai muna fukar da ba sa son ci gaban abu, mu dai zamu tsaya da addu'a akan abin da ake Allah ya taimake shi akai.
To amin summa amin, amma baka jin kuma mutane kuna da ruwan da za ku taka ba wai waɗancan da suke kusa da shi kadai ba?
Muna da namu, kowa ya duba nasa, in yaje kan aikin sa shi ma da yana cin hanci da rashawa, zai kan gaskiyar sa zai kawai abin da in layi zai biya bilayi.
To mun gode Alhaji, ya bari mu je Kano. Waye a Kano?
Sai wadalla.
To Awolu, me ra'ayinka game da wannan batu?
Ra'ayina gaskiya jama'a talaka suna magana cewa wannan al'amari da ake yi kusan gwamnati wadanda abin yake
ha ha kake gani?
Haka ba su nan jama'a da yawa
kuma. Haka suke cewa, to amma ai mutane su ma akwai rawar da ya kamata su taka.
To wannan gaskiya ne.
To mun gode kwarai Alhaji Awol, da kuma kira Alhaji Awol ne mu kawo karshen kiran da zamu iya dauka yau. Gobe ma rana ce, dan bude layukan mu sai a kokarta a gwada a gani. To madalla, yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Wasanni a takaice.
Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya bada umarnin biyan dukkan haƙoƙin 'yan wasan ƙwallon ƙafar mata na ƙasar da suke bi bashi nan take. 'Yan wasan na Super Falcons da suka yi wani zaman dirshin a wani hotel a Abuja, sai da ta kai su ga yin zanga-zanga da maci zuwa harabar Majalisar Dokokin Ƙasar akan ƙin biyan su haƙoƙin su da hukumar ƙwallon ƙasar ta NFF ta yi. Shugaban ma'aikatan fadar shugaban ƙasa Abba Kyari ya shaida wa manema labarai cewa tuni da aka shawo kan matsalar, inda ya ce an umarci ministan kuɗin ƙasar da ya biya dukkan kuɗaɗen 'yan wasan. Shahararren ɗan wasan ƙwallon ƙasar Ivory Coast Yaya Toure ya amsa laifin yin tuki cikin maye bayan da ya gurfana a gaban wata kotu a Ingila. Sai dai kuma Toure ya ce bai sha barasar da gangan ba, domin ko ya zaci yana shan wani lemu ne kafin ya gano cewa akwai barasa a ciki. Kotun ta Magistrate ta ci Toure tarar fam 45,000 da kuma haramta masa tukin mota na tsawon watanni 18. An zargi Toure da aikata laifin ne sa'ada yake tukin mota a yankin da Genam da ke gabashin birnin London. To amma a sharhin da yayi a shafinsa na Facebook, dan wasan ya ce a matsayinsa na musulmi baya shan barasa, kuma yana kokarin kauce mata, yana mai cewa tuki a cikin maye babban laifi ne, don haka ya karba ga hukuncin da kotu ta yanke masa. Gwamnatin kasar Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo ta umarci hukumar ƙwallon ƙafar ƙasar da ta dakatar da dukkanin gasannin league na ƙasar tun daga yau Alhamis har illa masha Allahu, wannan da yana zuwa ne a daidai lokacin da ake fargaban ƙarshen wa'adin mulkin shugaban ƙasar Joseph Kabila a mako mai zuwa kan iya haifar da tashe-tashen hankula. Babban sakataren ma'aikatar wasannin ƙasar ya ce a cikin wannan yanayin yana da hatsarin gaske mutane su taru a filayen wasa. Kundin tsarin mulkin ƙasar ya yi tanadi wanda ya karar da wa'adin mulkin Kabila ranar 19 ga watan nan na Disamba. To amma shugaban ya ce yana shirin zarcewa zuwa akalla watan Afrilun shekara ta 2018. Ƙungiyar ƙwallon ƙafar Chelsea ta Ingila ta ƙara tazara a saman teburin gasar Premier zuwa maki 6, bayan da ta doke Sunderland a jela raba da ci 1 da nema. Cesc Fabregas ne dai ya jefa ƙwallon da ta baiwa Chelsea ɗin nasara, wanda ya cike jumlar wasanni 10 kenan a jere da ƙungiyar take yin nasara a kan su a gasar. Hakan ko ya biyo ne bayan kashin da babbar abokiyar hamayyar Chelsea ɗin wato Arsenal ta sha ranar Talata, inda Everton ta doke ta da ci 2-1. Murtala Faruk sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A taron kungiyar tsaro da haɗin gwiwa da ake kira OSCE a takaice, wanda aka yi kwanan nan a Turai, sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ƙara jaddada cewa mun ƙarfafa tsaro da ci gaban 'yan ƙasarmu a lokacin da muka ƙarfafa ɗorarrun aƙidu da ke cikin kundin kungiyar OSCE. Waɗannan kundayen sun haɗa da gwamnatin demokuraɗiyya da dokokin ƙasa, yaƙi da cin hanci da rashawa, girmama ƙasa da ɗiyaucinta, mutunta kowane ɗan adam, da kuma yin tsayin daka a kan yaƙi da ƙyamar Yahudawa, Musulmai ko Kirista, da kuma rashin ganin darajar kowa. Rikicin da ke faruwa yanzu haka a gabashin Ukraine da kuma babakin ran da Rasha ta yi a yankin Crimea abin damuwa ne. Akwai buƙatar kawo ƙarshen wannan wahalar da ƙiƙiƙar da ake fama da su don alfanun kowa, Shi yasa Amurka ke ci gaba da goyon bayan Faransa da Jamus a kokarin da suke yi na shiga tsakani ta hanyar wakilan kasashen. Amurka na matukar goyon bayan wannan hadakar kasashen uku bisa tsarin kungiyar OSCE, Ukraine da Russia. Tana kuma sake yin kira akan a aiwatar da yarjejeniyoyin da aka cimma a birnin Minsk. A lokaci guda, mamayar da Russia ke yi a gabashin Ukraine da kuma babakeran da ta yi a Crimea ba zai kawas da daddadiyar matsalar da Ukraine ke tunkara ba, wato samun kafa demokradiyya. Yaki da cin hanci da rashawa da neman garan bawul shine abin da ƴan Ukraine suka gane a matsayin mafita. Kokarin ganin sun samu gwamnatin demokradiyya mai bin dokokin ƙasa a cewa sakatare Kerry na buƙatar goyon bayan mu. Akwai wasu rigingimu da har yanzu ke ƙara muni wanda kungiyar OSCE ke tunkara, ciki har da rikicin da ke faruwa tsakanin Armenia da Azerbaijan da kuma Moldova da Georgia. A wurare da yawa a yankin kungiyar OSCE an samu yawaitar aƙidar mulkin kama karya, haɗe da tabarbarewa haƙoƙin jama'a, takaita ayyukan kafofin yaɗa labarai masu zaman kansu da kuma ƙaruwar rashin mutunta jama'a da kuma laifuffukan nuna ƙiyayya. Kyama addini da danniya da hana bayyana ra'ayoyin da suka sha bamban da wa'anda aka fi sani ba za su zama al'adar mu ba, a cewar Sakatare Kerry. Duk 'yancin da aka danne wani da she ne akan hanyar mulkin mallaka. 'Yancin bayyana ra'ayi da na yin addini da na siyasa a fili da adalcin gwamnati da kuma bunƙasa ayyukan ƙasa suke nuna ƙasar da ke ci gaba. Idan aka hana jama'a da hukumomi wannan 'yancin, kungiyar OSCE za ta ci gaba da yin faɗakarwa. Wannan shine sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To da shine kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma wannan kara ta kaice.
To a takaice ladan, a yau Alhamis shugaban ƙasar Siriya Bashar al-Assad ya ce za a yi wani abin tarihi na abin da ya bayyana kubutar da birnin Aleppo. A wani faifan bidiyo da ya sa a shafinsa na Twitter, Assad ya ce abin da ke faruwa a yau shine rubuta tarihi da duk wani ɗan Siriya yake yi. Ba yau aka fara rubutawa ba, yau shekaru shida kenan da rubutun, lokacin da tashin hankali da yaƙi ya ɓarke a Siriya. Assad yana murnar ganin gwamnatinsa ta sake ƙwato birnin Aleppo a zaman wani babban tarihi. A yau Alhamis ne shugabannin ƙungiyar tarayyar Turai suka haɗu a Brussels domin gudanar da taron ƙoli biyo bayan ƙalubale da ƙungiyar mai mamobi 28 ta fuskanta a shekarar nan, wanda ke jefa ayar tambaya akan mutunci ko kuma makomar ƙungiyar. Cikin manyan matsalolin ko ƙalubalen da za a tattauna a kai a taron yini ɗaya a Brussels shine ko za a ci gaba da ƙaƙabawa ƙasar Rasha takunkumi game da batun Ukraine da matsalar bakin haure a Turai da kuma shawarar da Birtaniya ta yanke na fita daga kungiyar tarayyar Turan. Shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin ya isa ƙasar Japan don tattaunawa ta kwanaki biyu da Prime Minister Shinzo Abe kan takaddamar kan yanki, wanda ya hana ƙasashen biyu rattaba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya da ke kawo ƙarshen wadda aka fara tun lokacin yaƙin duniya na biyu.
To madalla da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa, sai gobe da safi ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shiri, ciki ko har da shirin nan na Jummai Ali, wato lafiya uwar jiki. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman Sarfilo Hashin Gumel da ya taimaka min domin gabatar da shirin, da Julie Gresham wadda ta bada umarni, sai injiniyan mu na wannan lokacin, ni Ladan Ibrahim ake cewa ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙara saunin lafiya.